والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin 14 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 4 miladiya 2014 wanda kuma wannan shine darasin mu na biyu a wannan littafi mai tarin albarka mai suna Nabiyur Rahma littafin da babban malamin mu Sani Umar Musa hafizahullahu ta'ala ya wallafa a cikin sha'anin sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam darasin da muka yi na farko muqaddima ce ta shi mawallafin wanda yau insha Allah zamu shiga tawti'a tawti'a shine kamar yar shimfida kafin a shiga gundarin bayani akan rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ibadatul asnami fi jaziratil arabi qabla al islam bautar gumaka a jazirar larabawa kafin zuwan addinin musulunci kafin mu soma wannan istamarrat abin da ya kamata mu soma shimfida da shi don mu fahimci abin da kyau duka abin da za a yi nara bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai somo daga Makka ne zuwa Madina to mun sani cewa ita Makka asali wuri ne wanda manya-manyan duwatsu suka kewaye akwai dutsen Abu Qubais wanda shine kusan daga bangaren gabas wanda yayi shambaka babban dutse ne gingime mai wanda yau da kullun da kuma ci gaban zamani aka sassake wannan dutse kusan in ma akwai dan abin da ya rage ku ba shi da yawa da kuma dutsen Qaiqan shi kuma daga bangaren yamma wanda wancan ya taho ya lankwaso wannan ma ya taho ya lankwaso sun kusa haduwa to kuma wuri ne wanda yake cike da kananan duwatsu akwai yan hanyoyi da ruwa ya kalle wanda Allah subhanahu wataala ya samar da foundation na Ka'aba a wannan wuri walalla da dama ko wasu sun karanta ko sun ji Annabi Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam lokacin da aka bashi kyautar kuyanga nana Hajar alayha salam wanda ita Sarra ita ce matarsa ta aure kunji lokacin da wani sarki ya so ya kwace masa mata da duk abin da ya gudana har da yaga cewa bashi da sulda akan ta sai ya ba ta kyautar Hajar ita kuma sai ta to ta bayar da ita kyauta ga Annabi Ibrahim alaihi salam yayi sadaka nana Sarra duk tsawon lokacin da suka yi Allah bai ba ta ciki ba wala Allah malamai suka ce kokari bata taba yi ba to ba dadewa ba sai Allah ya bai wa nana Hajar cikin Annabi Isma'il alaihi salam to kun san yadda iyaye mata suke musamman a ce uwar gida ta yi shekaru taga cewa ba ta da yanzu ga wata ta zo daga baya kuma ga alama Allah ba ta rabo to daga lokacin da nana Hajar ta samu cikin Annabi Isma'il alaihi salam nana Sarra sai ta hura wuta mai tsanani akan duk abin da Annabi Ibrahim zai yi to lalle sai ya dauke daga inda Sarra za ta ganta lokacin suna Palestine to yaga ba shi da zabi a wannan lokaci sai ya dauki nana Hajar bayan ta haihu sai ya tafi da ita wannan wuri ku duba nisan da yake tsakanin Palestine da kuma Makka a halin yanzu ya tafi tsakanin waɗannan manyan duwatsu sai ya zo ya ajiye ta da dan takankani da dan etukurfa dan mazubi na dabino da dan ruwa dan kadan a cikin salka bai ce in ba bai ce in ba yana aje su sai ya juya to bai nisa ba sai Nana Hajar ta kiraye shi tace Ibrahim a wajen wa zaka bar mu yayi shiru tace Allahu amaraka bihadha Allah shi ya maka umarni ka kawo muka aje a wannan wuri sai yace na'am sai tace idan la yudayyuna to kenan tunda shine ya umarnin ba zai tozartar da mu ba to a wannan lokaci ta ci gaba da zama ita kadai tilanta kusa da foundation din Ka'aba tana nan ita da danta Allah subhanahu wataala bayan wannan ruwa ya kare wanda yake na matsayin guzurin da aka bar musu Allah subhanahu wataala ya samu musu da ruwan zamzam akwai kisoshi da basu inganta a wajen samu da ruwa ba zan bata lokaci akai ba Allah dai ya samu musu da wannan ruwa to Makka wuri ne wanda ke busasshen wuri da yawa Larabawa ko sun so su zauna wurin ba zai zauna ba domin rayuwa ba ta yi wasai da ruwa to akwai kabilan Jurhum wanda Larabawa ne wanda suke zaune a Yemen a wannan lokaci akwai Jurhum al-ula akwai al-thaniya to su al-thaniya din sun zo ga al'ada yadda suka saba su biyo kusa da Ka'aba domin akwai hanyar ruwa dama da hagu da suke wucewa ma'ana kaman korama korama ko ne dai zai kiyaye mu foundation din Ka'aba to sai suka ga ruwa ya samu inda ba su san cewa akwai ruwa ba sai suka ce za su zauna kusa da wannan wuri domin su kiwon dabbobi kun san rayuwar Larabawa irin ta kiwon dabbobi ce kamar yadda Fulani suke idan sun zauna inda suke samun kiwo na dabbobin su to za su zauna a wannan wuri tsawon lokacin da za su iya zama to sai Nana Hajar ta ce bata yadda su zauna wannan wurin ba su ci gaba da morar wannan ruwan sai da izininta sai suka roki alfarma suka roki izini tace to ta musu izini su zauna to saboda haka sai suka zauna a matsayin makotanta ku gane cewa su wancan Larabawa ne ita kuma Nana Hajar tana magana da yaren abin nan Ibriya to kun san duk lokacin da ake cakuɗe da kullun wani zai koyi yaren wani suna nan Isma'il alaihi salam ya zamo yana wasa da yaran su a tafi ai abubuwa da aka sani yaran kauye su je su yi farauta su yi waye da sauransu har ya zama ya ji larabci kamar haifaffen cikin Larabawa to wannan ta sa har ma suka auren masa da irsu suna nan Nabi Ibrahim alaihi salam bayan tsawon lokaci sai ya zo ya duba ya ga wannan ajiya da ya bari ya zo ya sami Isma'il alaihi salam a lokacin ita Hajar ta rasu shi har ya riga ya zamo magidancin kansa to da ya zo sai ya tambayi ita matar ɗansa cewa ina mai gidanki ta ce ya tafi farauta to ya rayuwa take tsakanin ke da shi sai ai abin sai haƙuri ai abin kaza kaza ta dinga faɗin abubuwa wanda suke bai kamata macen aure mai mutunci ta faɗa na fallasa asirin mijinta ba na kuncin rayuwa da halin gaganika yi to sai yake cewa da ita idan ya dawo ki ce da shi na ce ya canza wato dokin kofa ya ce bayan Annabi Isma'il alaihi salam ya dawo sai take cewa da shi wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza ya tambaye ni kai na faɗi inda ka tafi ya ce idan ka dawo in gaishe ka kuma in ce ka canza dokin kofa sai ce to ke ce dokin kofar yana nufin in sallame ki saboda haka na sake ki to daga nan sai aka sake ba shi auren yar babban shugaba na Jurhum din ya ci gaba da zama da ita wanda malaman sira suna cewa ta haifa masa ƴaƴa da suka kai wajen 15 ko abin da ya kama da haka to Ibrahim alaihissalam da ya dawo kusan shine dawowarsa ta uku bayan ajiye su ya tambaye ta kuma aka yi dace irin zuwan da yayi na farko Isma'il alayhi salam ya tafi farauta wannan karama bai sani shi ba ce ina mai gidanki tace ya tafi farauta ya halin rayuwar ta ai sai godiya alhamdulillah komai sai farin ciki ce to idan ya dawo ki ce da shi na ce ya tabbatar da dokin kofa bayan da ya dawo ita ma ta fada masa wanda tido mai kama kaza mai kama kaza ya zo ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka tabbatar da dokin kofa yace to ke ce dokin kofar ya mu umarni da ci gaba da zama da ke na rike ki da kyau to wannan kabila ta jurhum sai a kwana a tashi sai suka zama su ne suka mallaki wannan wuri area makka sai da suka shimfida mulki kusan na shekara 2000 to da suna abubuwa na kwarai da mutunci ita Ka'aba tun a lokacin take kufai Larabawa suna girmama ta kuma suna kawo abubuwa na girmama Ka'aba har aka zo aka gina ta sai aka kawo abubuwa na sadaka cewa an kyautarwa Ka'aba to durhum sai suka ci gaba da dauke kayan mallakar Ka'aba suna yin sha'anin su da shi suka dinga kama kariya idan baki suka zo su zalunce su idan suka fita su ci zali to a kwana tashi Allah sai kawo kabilan Khuza'a da suka zo sai suka hada kai da Adnaniyun suka hada karfi suka yaki durhum suka yi masa katakata suka kore su daga nan suka kwace ragaman mulkin Makka to wannan shine abin da ya kamata in fada domin na dora wannan inda za ku gane abin da darasin yake nufi to yanzu an kore durhum Khuza'a sun zama su ne masu mulkin Makka a halin yanzu tenuwar durhum ta kare yanzu a shigo sabuwar tenuwa ta Khuza'a maliki cewa istamarrat qabilatu Khuza'a qabilan Khuza'a sai suka shude suka zarce ala wilayati shu'unil Ka'aba abisa jagoranci na al'amuran ko kuma sha'anonin Ka'aba wal baitul haram da kuma baiti wanda daki wanda yake mai daraja wannan min babi atfi shay'i ala nafsihi ba wai ana nufin Ka'aba daban shi kuma baitul lahil haram daban ba Allah ki ta alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin alkitab shine alquran kenan ya zama atfu shay ala nafsihi to nan da aka ce wal bait ba ana nufin Ka'aba daban shi dakin daban ba ma'ana duk abu daya ne to su ma suka yi nasu mulkin ma yuqaribu 300 sana abinda ya kai kusan shekara 300 kunga kusan basu ma yi kashi daya wala Allah kila akan 8 ko 7 na jurhum ba sai ma ne cewa kanat wilayatuhum fi gayati su'i wal fasad kuma shugabancin su ya kasance wato ya kai karshe a wajen muni da kuma barna id bihim nasha'at ibadatul asnam domin tasabbiyan su ne bautar gumaka ta faru bainal arab tsakanin larabawa fil hijaz a cikin yanki na hijaz al asnam jam'in na as-sanam kusan ba bambanci sosai tsakanin at-timthal da as-sanam da al asnam da at-tamathil wa laqad ataina ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun wa tul alayhi nabi ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin kaga sanyi sai at-tamathil nan kuma yace al-asnam to duk abinda aka kira as-sanam ko at-timthal shine abinda aka kira shi a bisa yanayi na dan adam a matsayin gunki akwai bambanci tsakanin su da al-wathan shi al-wathan duk wani abin da za a bauta tamawa a ba'a kuma da bayin Allah ko ya zamo da kiranta dan adam ko kira ta dabba ko da dutse ne za a zo a bauta masa sunan sa al-wathan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabarina ya zamo a matsayin gunkin da za a bautata mawa mu duk dai abin da muke cewa gunki sai da bambanta to amma kamar da na faɗa at-timsal da al-sanam shine abin da aka kera a bisa siga ta dan adam ko da katako ko da dutse ko da karfe ko ma da menene yace faqad kana kabiruhum wa ra'isuhum tabbas babban su kuma shugaban su shine amr bin luhay amr dan luhay al-khuzai kad kharaja min makkah ya fita daga makkah ila sham zuwa sham na sha fada cewa idan aka ce sham kar ka takaita abun a garin siriya a halin yanzu sham ta kunshi ita siriya ta yanzu da jordan ta yanzu da palestine duk gabaki din wannan yankin ana kiran sa da suna sham domin idan ka duba ita kanta ainihin jordan kusan wata ƴar ƙasa ce aka kirkiro sakamakon sabani da aka samu a lokacin sarki abdulaziz uban sarki na yanzu wanda shine ainihin yayi tasisin mamlaka to an sami sabani mai tsanani tsakanin hashimiyun da shi wanda wannan ta sa ko dai a ce ya kore su ko suka tashi sai suka koma ainihin inda suke yanzu aka samar da wannan ƴar ƙasa ta su wanda ake kira da suna ainihin urdun to saboda ka duk wannan yankin gabaki daya shi ake kira sham to shi amr dan luhayyu ya tafi sham fi ba'd umuri a cikin sha'anin wasu al'amurra nasa falamma qadima ma'ab yayin da yaje garin ma'ab min ardil balqa a garin balqa can kasa ma da yake ce muku al balqa iqlimun min ardi sham wani yanki ne daga kasar sham fi al mamlakati al urduniyya al hashimiyya al dawlan urdun wanda suke hashimawa wa huwa al iqlim alladhi tatawassatuhu madinatu aman shine yankin da birnin aman yake tsakaita sa asimatul urdun wanda shine asimatul urdun a halin yanzu to a wannan garin yaje ra'ahum ya'budun al asnam sai ya gansu suna bautar gumaka fa qala lahum sayyati da su ma hadhihi al asnam allati araakum ta'budun wani irin gumaka ne waɗannan da na ganku kuna bautata mawa qalu lahu sai suka ce da shi hadhihi asnamun na'buduha waɗannan gumaka ne da muke bautata musu fa nastamtiruha fatumtiruna sai mu nemi su yi mana ruwa kuma sai su yi mana ruwa ma'ana idan aka yi fari sai a je a roke su a yi ruwa kuma sai aga an samu ruwa wa nastansuruha fatansuruna mu nemi agajin su da taimakon su sai kuma su taimaka mana to wannan gabar yana daga abin da yake wahalar da mutane har yanzu yadda ba sa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya yanzu da wani shedan zai zama masa da kafa ya je wajen wani boka da wata bukata afjajan ila bokan idan ya tsaga ya ce kai batse kawai zai ce ba ka je za a yi ba maganar sai Allah ya so kun san anan yankin Kano an yi wanda idan aka ce masa ma Allah ya sa sai kore ka abinda ma zai fara fada ma da yagan kai sai to Allah naku ya gaza sannan ka zo anan yankin Kano aka yi shi saboda cika da batsewa to da wani zai samu zamewar kafa ya je gun wannan bokan ya buƙaci buƙata kuma Allah ya tabbatar da ita to a gunsa wannan bokan daidai yake inda Allah baya son sa ya za a biya masa buƙata sai dai mutane kash ba su sani ba abubuwa suna gudana kamar haka na farko akwai abin da dama ya jari ala maqadirillahi subhanahu wataala wa illam yud yadullah akwai abin da yake gudana a bisa kaddarawan Allah ko da shi mutum bai roki Allah irin wannan yana faruwa akwai wanda nake samun labari an je masa cewa ya kashe wani shi da kansa yake fada cewa wallahi babu abin da yayi kawai sai da bi wata ƴar ƙasa sai bata yace ta je ko ta menene haka kawai kuma sai aka rashin sa'a sai wannan mutum kawai ya mutu daiwa irin wannan yana faruwa. Akwai wani bawan Allah yau din nan ma mun gaisa da shi domin da yamma kusa in sai na wuni a Jigawa, to a yau din nan ma mun gaisa da shi yake ce mu akwai lokacin da ogansa ya takura masa ma'aikaci ne lokacin promotion yayi an ki masa a dinga wulakanta shi ana bashi aikin da ya wuce wannan matsayin. Shi da kansa yake faɗa min wannan kisa yace sai ya sami kawai sai wani tunani ya zo masa yace to zan yi maganin mutumin nan. Yace mun sai dai ya auno kwanan barkono ya samu zaren tarbi ya dura wannan lilo yayi masa wannan barkono yayi tarbi kaman kace na dubunnai. Yace mun sai dai samu garwashin wuta ya zo kusa da ofishin wannan mutumin ya aje ya sa wannan barkono yana zubawa hayaki yana tashi yana ta wurudi da wadan yana ta ja. Aka zo aka sai da shi wannan lafiya yace kai ku kyale ne yace lahira ta mai rabuce amma a duniya ba za mu bari ana wulakanta mu wallahi sai mun nemo yancin mu. Yana ta wannan mai ofishin ya zo cikin sai ya dore ruwa ya shiga ofis yace mu wallahi a raddan sai yayi wani mummunan hatsari da mota da yake jahili ne yana dan samun kansa ya kira wannan bawan Allah ya ta bashi guri ya masa promotion ya masa waye ya masa waye. Abinda nake so in ce kun ga wannan kawai wani abu ne ya shirya yayi amma abin sai ya zama akan gaba. To sannan idan abin da ya shafi addu'a ne mutun yayi ba na ji Allah yayi kangarare abin kasa kaman shedan amma sai ya roki abin da kai ko ni ba mu isa mu roka a bamu ba yace rabbi anzirni ila yawmi bu'afun ya Allah kai mun dakaci karin karbi raina har sai lokacin ta da bayinka. Allah yace innaka laminal munzirin shikenan ka daga cikin wanda akai wadakaci kenan sai mu ce dan shedan yana da daraja a wajen Allah ko matsayi Allah karbi abinda ya roka a'a kawai Allah zai yi istidraji ga wanda ya so a cikin bayinsa. To wayannan za su zo su roki gumaka cewa ruwa muke so kuma da ba Allah ya zarta zai yi ruwan a lokacin kawai sai a ga ruwa to wani lassi kake da shi da zaka ce da su bautar gumaka ba gaskiya ba ce gashi sun roki ruwa an ba su sun shiga matsala sun zo sun kawo kuka kun bukata ta biya kaga baka da aya ko hadisin da zaka ce musu wannan abin ba daidai bane. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kamar yadda muka sha faɗa irin wannan munasabobi abinda ake kira kharqul ada abinda ya saba ma al'ada malamai suka zana shi guda takwas wanda duk sun saba ma al'ada akwai irhas akwai mu'ujiza akwai karama akwai i'ana akwai ihana akwai sha'awaza sannan akwai istidraj sannan akwai asihir wannan abubuwan haka suke guda takwas kowane kharqul ada irhas da mu'ujiza annabawa Allah kewa karama manya-manyan waliyan Allah Allah kewa i'ana kuma Allah zai yi ma wani daga cikin bayinsa nagari wanda ko bai kai matsayin wilaya ba. To amma ihala da istidraji da sha'awaza duk wannan bar gurbi ne alifin Allah ke ma wannan mutum ya zo ya ce ma kaza zai faru kuma kazan ya faru. Akwai wanda tsatsubarsu ta kai idan ka zo kana bayan gari sai aiki mutum ya ce ina da bako ina wajen bayan gari ka je ka shigo da shi kuma ka je ka samu bako. To yaushe zaka ce wannan ba wani waliyi bane sai ka ce wani dan kwarewar waliyi ne nan kuma ainihin dan tsubbu ne shedanin aljannin sai zo ya fashi labari. To saboda haka kenan wannan abin shine ya rude su ta fuskan gumaka cewa lallai babu shakka suna da matsayi a wajen Allah. فقال لهم سيتي افلا تعطونني منها صنما شن بكو اباني غنكي داي daga cikin su ba fa asiru bihi ila ardi al-arab fayabudu in tafida shi kasal larabawa su bautata masa fa atuhu sanaman yuqalu lahu hubal sai suka bashi wani gunki ana kiran sa hubal fa qadima bihi makkata sai yazo makka da shi fanasabahu sai ya kafa shi ma'ana yayi masa wurin zama wa amara an-nasa bi ibadati sai ya umarci mutane da bautar wannan gunki وتعظيمه da kuma girmama wannan gunki. Fa huwa allazi hamala quraishan, shine ya dora quraishawa ala ibadatil asnam, akan bautar gumaka. La'anahu Allah wa qabbaha, Allah ya la'ance shi ya munana shi. Abinda malaman sirra suke cewa shi Amr dan Luhay na farko ya shahara da kyauta da kaman sulhu tsakanin mutane idan suna husuma da halin girma, wannan ce ta rudin mutanen sa dangane da shi su ga musu mutumin kirki. Kuma lokacin da yaje can Sham ya yadda cewa Sham garin annabawa ne, don mafi yawan dandazan annabawan da Allah yayi duk mafi yawa a Sham Allah subhanahu wataala yayi su. To sai ya ga cewa inda abin nan ba daidai bane ba, ba za a ganshi a wurin da Allah ya samar da annabawa ba. Saboda haka kawai sai ya taho da ainihin wannan gunki, kamar yadda da dama yanzu wani abin da zai rude shi ya kama wata bid'a, girman malamin zai gani da girman kandilinsa ko rawaninsa ko babban rigarsa ko abin da ya kama da haka, yaushe za a ce inda kaza dinnan ba daidai ba, ai malamin wani ba zai yarda da shi ba. Bai san cewa gam da katar na fahimtar addini kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mun sha faɗa karatu hanya ce ta shari'a, amma ba shi ne shari'a ba. Inda karatu ne shari'a, to a duk duniya ba wani malami batacce. Domin in ka duba irin su Mu'tazila, Jahmiya da sauransu, duk malamai ne. Na taɓa ba ku misalin Wasil ibn Afa al-Mu'tazili, wanda ayatun fi zaka, mutum ne ya kai ƙarshe a wajen ƙwaƙwalwa, mutum ne wanda baya iya faɗin ra'un, amma suka ce in ya zo in ya ga dama sai ya hutuba da za ta kai ta minti 30 kila ko awa ɗaya ba ra'un a ciki. Hatta bismillahsa zai sa bismillahil aliyil a'zam, misali kan mai faɗi ar-rahman ka ji gura-gura. Ta mun ba Mu'tazili ne, kafasa ta zame. Na taɓa faɗa muku kissan Amr bin Ubayd al-Mu'tazili, babban malami daga cikin gimagiman malaman Mu'tazilawa, wanda shi ba Mu'tazili a wajensa in ka ga dama kai sako kai, in ka ga dama ka bi Allah bai isa ya hana ka in kana so kai da'a, kuma Allah bai isa ya sa ka ba kai sako in baka so. Haka kida Mu'tazilawa suke da su da ainihin wannan qadariyya, da qadariyya da Mu'tazila kida su a wannan bangaren. To akwai lokacin da wani balarabin ƙauye raƙuminsa ya ɓata, ya zo wajen Amr bin Ubayd ya ce Allah gafarta malar raƙumina ya ɓata, yi min addu'a Allah ya sa in same shi. Sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah, baka nufi a sace raƙuminsa ba, aka sace Allah ka dawo masa da shi. Na take sai ce a ba na san wannan addu'a ba, ƙauye ne jahili. Sai ce me yasa ba ka so? Ya ce to kai ka ce Allah bai nufi a sace ba, aka sace, ya iya nufa a dawo da shi kuma ki dawo da shi. Shi sa addu'a ba ta da amfani. Kun ga duka ta fara karatun wancan ba Mu'tazili bai tsinkayo wannan hatsarin ba, amma shi wannan da ainihin fitra da Allah ya bashi ya hango cewa magana ce mai hatsari. To saboda haka wannan shine abin da ya rudi Amr ibn al-Hayy, ya ga cewa gari ne na annabawa, ya za a yi a zo a samu abin da ba daidai ba, duk abin da aka samu daidai ne. Bai san cewa an riga an jirkita addinin mutunci ne. A wata fadar ma cewa akwai aljaninsu da yake masa duba, ya zo ya ba shi labari cewa to waɗannan gumaka na lokacin annabi Nuh, Dawud da Suwa'a da Yaghutha da Ya'uqa da Nasra, akwai inda ruwa ya binne su, idan kana so in faɗa maka inda suke, in faɗa maka domin ka je ka tono su. Ya nuna masa a wajen Jidda inda ruwa ya binne su, ya haƙo su, ya zo ainihin ya rarraba ma ƙabilun Larabawa, kowace ƙabila ta tafi da shi tana bautata masa. Amin. Sai ya ce wa qada sabata fi sahihain, ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, min hadithi Abi Hurairata radiyallahu an, daga hadithin sayyidina Abu Huraira Allah ya dade shi, kala yake cewa a anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace ra'aytu Amr bin Luhay, yace naga Amr dan Luhay ibn qimma'a, dan qimma'a, yajru qasabahu fi an-nar, yana jan kayan cikin sa a cikin wuta, wa kana awwala man sayyaba sawa'ib, shine farkon wanda ya fara canfi da dabbar da ake kira sa'iba. Allah ke cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasiratin wala ham. Larabawan jahiliya, kamar yadda kun san dama malamai suna faɗa, idan mutum bai share masallaci ba zai share kasuwa, ba sai da su ba da zakka ba, ba sai da su yi wani taimako ba, to sai suke canfa waɗansu dabbobi. Ita wannan sa'iba, za ka ga malamai sun yi saɓani a kan me ake nufi da sa'iba. Za ka ga maganganu da dama, wasu suka ce sa'iba ita ce dabbar da wani balaramin jahiliya ya yi alwashi, ko ya ce in Allah ya ba marasa lafiyarsa lafiya, to shi kenan zai yanta wani abu, domin sun yi da Allah ɗin, sun yi da akwai Allah, ba wanda yake inkari akwai Allah. To idan Allah ya ba mara lafiyarsa lafiya, sai ya samu wata dabba sai tanfa ta ce to ita wannan ya sayyaba ta, ma'ana an haramta bayanta, ba za a ɗora mata kaya ba, ba za a hauta ba, ba kuma za a sayar da ita ba, sai dai ta yi ta yawo a jeji, nonanta sai dai a tatsa a kawo wajen gumaka. Ta'amul al-luhayyu shi ne ainihin ya gadan masu da wannan, wanda irin wannan jahiliyar har yanzu a ƙauyukan da ba san addini ba akwai irin wannan, domin akwai wanda kan gidansu shi ne zakara mai siddi, wasu kan gidansu shi ne rago mai kwalle, wasu kan abin nan gidansu shi ne akuya wacce take kyalla. Irin wannan akwai dole kullum sai an same ta daure a wannan gidan, in ma wacce ta zama guzuma ta kai yadda za a ainihin baya da ita ko wani abu, to sai an siyo wata an kawo, ma'ana suna ga in babu wannan akuyar za a iya samun matsala a gidansu. Akwai masu irin wannan camfin, wani ma kwata-kwata baya cin naman akuya don kar aikatari ya ci naman kyalla, in yi ci to kafin gidansu ya kare. Akwai masu irin wannan tsatsuba. To saboda haka shi ne farkon wanda ya yi wannan. Wa kana hadha ar-rajul, kuma shi wannan mutum ya kasance ahada muluki Khuza'a, shi ne ɗaya daga cikin masu mulkin Khuza'a, wanda kamar yadda muka faɗa su suka canza addini Annabi Ibrahim alayhi salam. Sai ya ce wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'buduna, sai mutanen kowane gida daga cikin gidajen Larabawa suka riki gunki wanda suke bautata masa, ma'ana kowace ƙabila, tunda kun san ƙabilu gare su, wato Larabawa suna da kashe-kashen abubuwa, ka samu akwai ash-sha'ab, sannan sai ka samu ƙabila, sannan sai ka samu ainihin fasila, sannan sai ka samu fakhir, ka samu hai, haka za ka samu abin hawa-hawa. To akwai wanda talaucinsu ya kai gida bai isa ya mallaki gunki ba, sai dai ƙabila bi akamaliha ta mallaki gunki na ƙabila kaza. To akwai wanda su kuma abun hannunsu ya yalwata yadda kowane gida daga cikin ƙabila kaza za su yi mallakar gunki nasu ainihin na ƙashin kansu. To haka ainihin suke yi. Fa idza arada ar-rajulu minhum safaran, idan mutum yayi nufi daga cikin su zai yi balaguro, tamassahabihi, sai ya shafi wannan gunki ina yarkab, yayin da zai je yaho abun hawansa, ma'ana neman sa, idan ya je ya shafe shi to yana ganin ya samu tabbacin za a fita lafiya a dawo lafiya, daga nan sai yaho abun hawansa. Fa kana zalika akhira ma yasna, wannan shine ƙarshen abin da zai aikata, hina ya tawajjahu ila safari, yayin da zai fuskanta zuwa balaguransa. Wa idza qadima min safari, idan kuma ya dawo daga balaguransa, tamassahabihi, sai ya shafi wannan gunki. Fa kana zalika awwala ma yabda, wannan kuma shine farkon abin da zai fara da shi, ma yabda bihi, abin da zai fara da shi, qabla an yadkhula ala ahli, kafin ya shiga a wajen iyalansa. Ma'ana idan yayi wannan to yana ga ya shigo da kafar dama. Ko kun san yanzu daga cikin masu rubabbun aqidu akwai masu wannan, wallahi yanzu akwai mutanen da in dai zai yi tafiya kasar waje, wala Allah a garin nan ko a wasu garuruwan, sai ya je kabarin shehin sai yayi gaisuwa ya nemo izini zai yi tafiya. Akwai wanda yake ba labari wanda shi ga naune wani hayyakar boarding pass zai yi tafiyar, ya tuno bai zo ya nemi izini ba, a guje baro airport ga boarding pass ɗinsa a hannu, ya yi dai rasa jirgin da a ce ya tafi bai zo ya nemi izini ba. Shi fa mutumin ya mutu, bai hana kansa rashin lafiya ba, bai hana kansa wato samun jarabawoyin Allah ba a lokacin da yake raye, da ya mutu bai hana a tsare shi a yi masa wanka ba, duk an yi masa wannan. amma kuma yanzu gashi gunsa ake neman sa'a shi ma kuma wallahi da ya san inda take to da ba zai samu kansa a cikin abubuwa da ba su dadi a lokacin rayuwarsa to haka suka kasance suna ainihin irin wannan abubuwa yace wa kanatil arabu larabawa sun kasance qadit takhazat ma'al ka'aba sun rika tare da ka'aba tawaghit gumaka wa hiya buyutun tu'azzimuha sune wa'insu gidaje da larabawa suke girmamawa ka ta'zimil ka'aba kaman yanda suke girmama ka'aba laha sadanatun wa hujjab su wa'annan gumaka suna da masu hidimar su sannan suna da masu tsare kofa gateman su sadana sune za su zo su kakkabe gunki su shafa masa mai su share inda yake su kawo masa abinci idan aka jima aka kulle bayan wasu mintuna ya sa albarka kenan sai a dauka a fita da shi su kuma wa hujjab sune wato gateman wanda za su tsare kofa idan zaka je neman albarka to sai ka kawo abin hasafi kusa har yanzu a kaburbura akwai masu irin wannan a ce to ka kawo dan abin sadaka ka je ka roko abin da kake so kaga inda mutum zai da tunani sai ce to me zai hana shi ya je ya roko kudi tunda ya yi da in aka roko Allah samu ya je ya roko kudi ya kama gaban sa ya fita daga cikin dauda da tsumma to amma wa man lam yaj Allahu lahu nuran fama lahu min nur haka suka kasance suna rikon kowane wato ainihin daki na gunki a dinga yi masa hidima watuhudi laha kuma suna kai kyaututtuka a wajen wannan gumaka kama tuhudi lil ka'aba kaman yanda ake kai wa ka'aba kyauta kaman yanda kuka shaji cewa shi hubal shine babban gunki wanda shi Amr ibn Lahy ya fara kawowa kama malaman sirra suke cewa gunki ne wanda aka yi a bisa siga ta mutum yana da karyen hannun dama Qurayshawa sai suka yi masa hannun zinare kaga Allah ya kasa a ce Allah da hannu daya kun ba zai yi ba kansa hannun ba har sai masu bauta sun taimaka masa suka yi masa kuma suka yi masa wanda ya fi shi ma kima domin shi na wani jar kasa ne kaman ka ce busasshen bulo irin kaman jan bulo din nan to kaman haka aka yi kobal to hannun sa yake indile sai suka yi masa hannun zinare kaga an masa han inda ku kaddara shi yake kansa to yanzu an yi masa abin da ba zai iya ba domin inda ya isa da sai kansa na zinare amma kashi sai zama wani kasa akai masa gata akai masa hannun zinare wallahi bayan Allah shari'a ta wanda Allah subhanahu wataala ya soce ai ko ba komai a ce wai kai zakai hidima kuma kai zakai bauta ai kai da kake hidima kai kamar ta bauta ta mu amma ka zo ka share shi ka shafa masa mai ka kawo masa abinci duk wani bala'i kai za ka kare masa kuma ka zo ka bauta masa ai kai ya kamata ya bauta inda akwai hankali to amma babu hankali shi ya sanya abubuwa suke ta faruwa amin wa tatufu bihi kuma larabawa suna yin dawafi ga wannan gumaka ka tawafiha biha kaman dawafin su ga ka'aba watan haru indaha kuma su yanka a wajen wannan gunki duk wanda yake son wani biyan bukata sai ya zo ya yanka domin Allah ya biya masa bukata kaza wa hiya ta'rifu fadlal ka'abati alaiha kuma su sun san falalan ka'aba akan wannan gumakan sun tabbatar ka'aba ta bi wannan gumakan tsanani domin duk lokacin da bala'i yayi bala'i sai a manta da su kuma sai a zo ka'aba ainihin amrare sai ma Allah ya ta roƙon sa لانها كانت دومين اتا كعبا تا كسانت لانها كانت قد عرفت دومين سو لارباوا سن ريغا سن كسانتي سن سني انها اتا كعبا بيت ابراهيم الخليل داكي نينا النبي ابراهيم بدادين الله عليه الصلاه والسلام ومسجده كما شيني مسلاتن النبي ابراهيم فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم yayin da Allah subhanahu wataala ya aika manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bitauhid da tauhidi abu alaihi zalik sai suka aibata wannan abin da yazo da shi wa qalu suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kai ka sa abin bauta ya zama guda ɗaya tal in hadha la shay'un ujab ai wannan abin ba baki ne su abinda suke gani Allah bukatu sun wuce yadda zai iya saurara su shi kadai. Amma idan aka samu ƴan kafafuwa da za a kakkama su isar da wannan, kuma wanda suke masu matsayi yanzu bukata za ta biya. Su hukuncin da suke ma Allah shine hukuncin sarakunan duniya, wanda bai san waye zai zo ba sai an ce masa wanda yake so ya shigo. Bai san meye za a yi gobe sai goben ta yi ya ga me zai faru. To haka suke zato su a nasu tunanin. Yace waja'a fi sahih al-Bukhari, ya zace sai al-Bukhari, an abi al-Utaridi, daga abi al-Utaridi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi, kala yake cewa kunna fil jahiliya, mun kasance a lokacin jahiliya, idza lam najid hajaran, idan ba mu sami dutse ba, jama'ana jifwatan min at-turab, sai mu tara wato ainihin wani tili na turbaya, waje ina bishat, sai mu zo da akuya, wa halabnaha alai, sai mu tatsino nan ta akan wannan tilin turbaya, thumma tufna biha, sai mu dunga dawafi akai. Wato asalin hadithin yadda yake shine kunna na abudul hajar, yanda yake a cikin Bukhari, mun kasance muna bautan duwatsu. Fa idza wajadna hajaran, idan muka samu wani dutse, huwa khairun minhu, wanda yafi wancan din, alqainahu, sai mu jefar da wanda da muke bauta, wa akhadna al-akhar, sai mu dauki wancan wanda muka gani yafi kyau. Fa idza lam najid, in ko ba mu samu ba, shine lam najid hajaran, to shine jama'ana jifwatan, wannan shine da hadisi yake. Ma'ana wautar ta kai in suka ga wani dutse kyakkyawa sumul sumul, sai mutum ya dauke shi ta bauta. Yana nan yana tafiya da ya ga wani wanda yafi wannan tinyewa, yafi shi walƙiya, yafi shi kyau, sai ga to wannan shi yake mata ya zama Allah, sai jefar da wancan ya ci rabansa ta fuskar bauta, shikenan sai a yi ta yi ma wannan. To idan kuma aka rasa dutsen, to shine yake cewa jama'ana jifwatan, sai mu wato ainihin tara jifwatan, wato abin nan shine wani tini min at-turab, wanda yake ainihin na turbaya, waje ina bishat, sai mu zo da ainihin akuya, wa halabnaha alai, sai mu tatse ta kai, thumma tufna bihi, ma'ana in suka tara kasai sai su danyi gurbi, sai a tatsino na akuya sai a zuba, irin yadda ka san yara suna waina ta kasa, to shikenan sai a yi ta dawafi, sai a yi ta dawafi. Wasu ma dabino suke kirbawa, mutum ya mutum mai aje shi ta bauta masa. Walala kun taba jin kissan sababin musulunta wa'insu daga cikin sahabbai, yake cewa ya kasance yana da gunkin sana dabino, wanda yakan yi duk abin da ya taso sai ya roƙe shi, sai bukata ta biya. To wata ran yayi tafiya cikin dokar jeji, yunwa ta kama shi, ya zo yayi goho, ya roƙe shi abinci, ya roƙe shi abinci shiru, ya ji yunwa tana neman ta kai shi, ce to me amfanin wannan, Allah, sai ya cinye shi sharuwa, yana cinye shi sharuwa, ya ji lafiya kalau. To ai abu ba ashe zakarci ne. To daga nan ya fahimci cewa ashe ba Allah gaskiya ba. To shi sa duk wanda yake kan banna, karan fari bai gane banna ce sai lokacin da Allah ya tsamar da shi ya koma kan daidai, to sannan zai waiwaya ya gano cewa ashe da kan banna yake, yanzu ne Allah subhanahu wataala ya saita shi. Amin. To sai ke cewa durusun wa'iba, darusa da kuma izna. Yanzu wannan darasi da muka karanta, ga abubuwan da ya kamata mu fita da su, dan wato ainihin summarizing dan abuwa da aka rairaye. Annal araba, su jama'an larabawa, lam ya'budul asnam, basu bautata wa gumaka ba, la itiqadihim, domin kudirin su, annaha khalaqathum, cewa su ne suka halice su, aw khalaqati as-samawati wal arda, koko suna kudirin cewa gumaka suka halitta sammai da kasai, ba dan wannan suke bauta musu ba. Wa inna ma kanu yastaghifuna biha, sun kasance suna neman agajin su ne, min dunillah, kuma da bayan Allah. Wa yatlubuna minhum jala'al kurab, suna neman wato yayewan bakkan ciki. Wajtilaban nafa, wannan jimin ne ba ha'un ba, wajtilaban nafa, da kuma jawo amfani. ma'ana su da kansu sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suka halice sammai ba, ba su suka halice ƙasai ba, a'a suna dai neman agajin su ne Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. In ka tambaye su cewa waye halice su, za su ce Allah subhanahu wataala ne. Shi yasa duk malaman sunna suke cewa ba a yi ja'in ja da mafi yawan larabawan jahiliya ba, kuma ka ce gaba daya a wajen tabbatar da rububiyya. Ba wani balaramin jahiliya da yake inkarin Allah ya halice shi kankin kansa, baya inkarin Allah ya halice sammai da ƙasai, baya inkarin Allah yake kaza Allah yake kaza. Shi abinda bai yadda ba a ce kuma wai duk bukatu na ibada Allah kadai za a yi wa, to yaushe za a ce duk Allah ya ji da mutanen nan gabaki daya? Ai dole sai an dan samu wanda za su isar da sakonni masu matsayi da daraja ainihin a wajensa. Shi sa malamai suke cewa duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yayi su ne a bisa tabbatar da tauhidin uluhiyya, ba wai tauhidin rububiyya ba. Sun gamsu cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicci sammai da ƙasa, shine mai ikon yi. Allah ma da kansa ya bada shaida, yace fa idza rakibu fil fulki, idan suka hau jirgin ruwa matsala ta taso, igiyar ruwa tana jittuye jirgin ruwa zai kife, da Allah mukhlisina lahu din, sai su dinga roƙon Allah, suna kiransa suna tsarkakewa, to ainihin addu'a gare shi shi kadai. Amma falamma najahum ila albarri, yayin da Allah ya tseratar da su, mutun ya taka ya ji dandagari ya kasa, idahum mushrikun, sai su koma su gaba da yin tarayya. Wallahi akwai wani bawan Allah a cikin wata jiha daga cikin jihohin arewa, babban mutum ne, lecturer ne, ya makai professor, yayi shiriri ta daga cikin shiririto na bid'o'i da ake wanda ya kai matsayin Allah. Allah da ya so shi da shari'a, wata ran ya taho wannan dududu ba shi ya zaka yana raye ba wai ya mutu ba, kawai sai an yi ruwa-ruwa ya kawo igiyar ruwa ta dauke shi, ta fara juyi da shi zai halaka, yana cewa Allah na tuba, ka san ƙarya nake ni ba Allah ba, Allah in ka tseratar da ni na tuba, Allah na tuba, daga yau ba zan ƙara ba. Allah ya tseratar da shi, daga nan ya zubar da wannan shiri ta, yanzu gangare a halin sunna. Lokacin da yake wacce shiri ta ya dauka cewa daidai ne, kuma gashi yana malamin sa. Kisa kaka dauka cewa wai dan mutun yana malami, ila yana karantar da luga, yana karantar da kaza, zai abin nan. Wallahi shari'a ina jaddada mana baiwa ce da Allah yake ba ɗaya daga cikin bayinsa. Nikan faɗa bil munasaba, akwai wani katafaren malami da naji da kunnuwana, kuma yana nan raye. An yi wani taro, yana bayani, yana cewa duk abin da ya fito bakin malami ka ɗauke shi karka daidai ne. Dan Allah ku duba wannan kwakyara, ma'ana ya ba malami matsayin annabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fito bakin sa daidai ne. Ku duba wanda gaskiyar sahabbai yake cewa ya ma'aikin Allah ma dinga rubuta hadisin ka, alhali kai dan adam ne kakan yi fushi kuma kakan yarda, ma'ana kila zaka iya fusata ka faɗi wata magana wadda in ka huce ka ji dama ba ita ka faɗa ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya fito bakin nan ka rubuta shi, ba abin da zai fito sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam. To amma yau sai ga wani yana cewa duk abin da malami ya faɗa ka dauka gaskiya ne, ma'ana yanzu abin da ke cewa mabiyansa duk abin da zai faɗa shi kankin kansa gaskiya ne, kar a dauka kuskure ne. Bittali abin da ya faɗa ya zama shari'a, kuma saba masa ya zama saba ma Allah kenan, sallallahu alaihi wasallam. To kaga yanzu mutun ne wanda yake malami a matsayi irin nasa, kuma babba a yankinsa, amma bai fahimci hatsarin wannan kalmar ba, bai fahimci cewa ko sayyidina Abubakar wanda shine khairun nas illa an yakuna nabiyan, ko shi bai samu matsayin a ce duk abin da ya fito bakin sa daidai bane. Matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. To saboda haka kenan suna yin wannan bautar, domin suna ga da waɗannan ne za a kama kafa bukata ta biya. Sai yace darasi na biyu, idamu jurmi man kana sababan. A cikin wannan darasi mun ji girman laifi na wanda ya kasance sababan sababi, fi halakin nasi, a wajen halakan mutane, wa dalalihim, da kuma ainihin batarsu. Wa annahu yahmilu awzarahu, kuma shi wannan zai dauki gingima gingiman zunubansa da laifukansa, wa awzarahum, da kuma laifuka na su wa'ancan kamilatan yawmal qiyama, cikakku ranar tashin alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kafirai suke fada ga masu imani, suke cewa wai ku bi mu, za mu dauke duk wani laifi da kurakurai da zaku. Allah ke cewa ma hum bihamilina min khatayahum min shay, ba za su isa su dauke komai daga cikin laifukansu ba. Wa innahum lakathibun, ƙarya suke. Amma Allah sai ke cewa wala yahmiluna athqalahum ma'a athqalihim wala yahmiluna athqalahum ma'a athqalihim yawmal qiyama, za su dauki nauyin su tare da nauyin wancan wanda suka batar ran tashin alqiyama. Ba ana nufin batattun ba su da laifi ba, irin nauyin laifin batattun da wane batar, to irin wannan za a nado kuma a dora ma wannan. Saboda haka Allah ke cewa za su dauki nauyin su tare da nauyin wa'ancan, kuma za a tambaye su kiran ƙaryar da suke. Allah ke cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yusidun, wanda suka kafirta kuma suke toshe mutan daga barin tafarkin Allah, za a ƙara musu wata azaba akan wata saboda barnar da suke. Kenan ashe kafirci kansa aji aji ne. Akwai wanda zaka samu cewa ga arnanci, sannan ga shan giya, sannan kila ga fasikanci, sannan kila ga cin riba, sannan ga. To kar ka dauki cewa za a yi masa azaba kawai irin ta wanda arnancin kadai. Za ga akwai arnan da baya shan giya, arnan ne kuma baya zina, bai ma yadda cewa zina ta halatta ba, arnancin kadai yake yi. To wannan laifinsa da azabar da za a dandana masa ba ta kai ta wancan wanda ya hada arnanci da ainihin wasu laifukan ba. To babu muni a rayuwa irin a ce mutum ya bata kuma ya batar, kuma a ci gaba da yin wannan barnar, ana ta barnar ana ta barnar. Abinda malamai suke cewa sauki saukin, Allah ya so mutum da shari'a shi ya shiryo. Akwai wanda ya asasa banna, yayi ta yayi, amma Allah sai ya so shi da rahama kafin ya mutu sai gyara. To wannan a cikin rahamar Allah da taimakonsa, ba za a caje shi laifukan wanda ainihin suka yi a bayansa ba, domin shi ya shiryu. Har dai kuma a ce Allah ya masa gamu da katar, ya yi ƙoƙarin rusa abubuwan shi da kansa, ya mai da martani cewa abubuwan da muka yi a da ba daidai ba ne, ya yi iyayensa, Allah ya karɓe shi haka. To wannan ana fatan Allah ba zai caje shi da laifukan wanda suka ɓata ba, amma mutum ya zama ya ɓata shi kankin kansa, sannan ya ɓatar da wasu, ya mutu akan wannan ɓata, ɓatattun da ya ɓatar su ci gaba da ɓatar da wasu, kuma har ma alƙiyama ta tsaya. To wannan sai dai a ce Allah ya kiyaye. Kuma wallahi akwai su tare sun kirkiro abubuwa munana wanda sun saba ma addini da ma hankali da mutunci, domin wallahi akwai abin da zaka in mutum na da mutunci ba zai wannan abin ba. Mutunci, in mutum mai mutunci ne, bai kamata a ganshi irin wannan gayyar ba, in ya san me yake nufi da mutunci da dattako. Amma sai ka dauka an dauki wannan abu a matsayin addini, a yi shi kuma a daki kirji, a yi kirari kuma a kira mutane akai. Kaga wannan ba karamin hatsari bane a rayuwa. To Amr ibn Luhay, kun ga Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya gan shi yana jan kayan cikinsa a wuta, saboda shi ne ya sabbaba ma Larabawa bautar gumaka. Shi ya sanya, malamai suka ce ba za a yi bautar gunki a jazirar Larabawa ba face sai ya samu kamashi. Duk wanda ya bauta ma gunki daga radda ya kawo gumaka, to duk wanda ya bautar gunki sai ya samu kamashi na wannan ainihin ba abin nan sabbaba bautar gumaka da yi. Sai malai yake cewa fihi dalilun, a cikin wannan akwai dalili ala anna ba'd ahli jahiliya, a bisa cewa wa'ansu daga cikin mutanen jahiliya mu'adhabuna bi jurmihim, ababan yiwa azaba ne saboda ainihin laifukansu. Akwai mutane da suke mutanen jahiliya, misali akwai Qis bin Sa'ida al-Iyadi, duk da cewa malamai sun ce ya dosano wani abubuwa min baqayadin Ibrahim, domin kamar yanda muka faɗa jurhum iya rayuwarsu da suka yi sana akan addinin annabi Ibrahim duk wannan tsawon rayuwa na shekara 2000 sai dai ka samu an dan rarrage waɗansu abubuwan amma dai ba magana ba wata gunki kakaf rayuwarsu su ma ku za a din da suka yi wannan juyin juyi har suka kori jurhum su ma akan addinin annabi Ibrahim suke har sai da Amr ibn Luhayyu yaje ya kawo gumaka sannan aka soma ainihin bautar gunki to kun ga ya inganta hadisi Qis bin Sa'id al-Iyadi dan aljanna ne manzo Allah sallam tun yana kusan kace dan shekara 10 ko 20 da yakan wuce kaso ukas yaga Qis bin Sa'id al-Iyadi ya hau dan tudun kasa yana yi wa mutane ainihin wa'azi yana tsoratar da su lahira ba a soma wahayi ba manzo Allah sallam dan shekara 10 ko 20 da amma kuma haka ya mutu tun kafin a soma manzo Allah wahayi amma manzo Allah ya tabbatar dan aljanna ne sannan irin su Imrul Qais wanda ya ma mutu ko dai kafin bi'isa ko kafin milad na manzo sallam da shekara 75 amma dan wuta ne hadisi ya tabbata dan wuta ne kenan akwai wanda zaka samu mutanen jahiliya ne saboda aikar da suka yi da tabka-tabka yan wuta ne domin kun ga shi Amr ibn Luhayy ya mutu da shekaru barkatai kafin ma a ce haihuwar manzon Allah sallam ballantana ainihin so mai masa wahayi amma hadisi ya tabbata cewa ainihin dan wuta ne sai yace safahatul mushrikin a cikin wannan darasi akwai bayanin wautar mushrikai wa hamaqatuhum da kuma raunin hankalinsu da safaha da hamaka duddai wauta ce amma dan ka bambanta sai ka fassara ɗaya da wauta ɗaya kuma raunin hankali domin raunin hankali yake sa wauta iz abadu asnaman domin sun bautata wa gumaka a min sun'i aidihim na daga aikin hannayensu su suka kwaba su suka yi su da kansu amma kuma suka bautata ba su ku dubi mutanen annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka faffaskare gumakansu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim karshe dai sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum ku kone shi ku taimaki allolinku subhanallah kaga an ci baya a ce mai bauta zai taimaki Allahsa ku kone shi ku taimaki allolinku kaga da akwai hankali shi Allah shi zai taimaki wanda yake bauta masa to wannan yana nuna raunin hankalin larabawa da kuma ainihin sassaucewa hankulansu yayin da suke bautata ma gumaka wanda suka aikata da hannayensu wannan shine karshen wannan darasi sai kuma ɗan tambayoyi ina ga tunda ba karatun aji bane sai dai mu karanta mu wuce kawai ko yace as'ilatun lil muraja'a to kafin as'iloli to Allah na yi mantuwa darasin mu na rana ita yau shafi na 5 inda aka ce wa Aishatu radiyallahu anha lamma su'ilat ala khuluqi wato an ya kamata kalma ta su'al ba ta yin ta'addi da ala sai dai an sa'alahu an kaza wa yas'alunaka an dhil qarnayn wa yas'alunaka an al mahir wa yas'alunaka an al jibali haka duk inda zaka kalma ta su'al ba ta yin ta'addi da ala kuskure ne na bugu ba wai ainihin shi malamin ne ya rubuta ala ba a'a an ce a wajen bugun aka samu kuskure ina fata an gane to sai a gyara ya zama an ba wai ala ba yace as'ilatun lil muraja'a tambayoyi domin muraja'a yace man awwalun man adkhala ibadatal asnam jaziratal arab waye farkon wanda ya shigar da bautan gumaka a jazirar larabawa wa min ayi qabilatin hu kuma shi daga wace kabila yake tambaya ta biyu amma za akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam to dangane da me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ma'ana wannan labari manzo Allah ya bada dangane da shi mutumin kun ga wannan 200 kwa zai amsa tun da yanzu muka faɗa sai abuna uku yace udhkur halatul arab ma asnamihim ambati halayen larabawa tare da gumakansu na hudu udhkur shay'an min durusi hadha al-maqta ambati wani abu daga cikin darussan wannan wato topic da muka karanta ma'ana kai ma ka ambata wani abu da kake ganin darasi ne da ya kamata a ce an fa'idanta ba daga cikin abubuwan da shi malam ya ambata ba to tunda ba karatu na aji bane ba sai dai mu bari a kamar ya shiga sabon darasi ko sai mu dakata to sai mu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana bala'o'i da abubuwa na bacin rai da suke faruwa a wannan kasa tamu kamar yadda dama sun ji abinda ya faru a ya faru a Abuja a yau na mutuwar mutane ɗaruruwa muna fata Allah ya gafarta wa musulmin ciki Allah ya gafarta wa musulmin ciki Allah ya yafe laifukan su wanda kuma suka rasa dukiya Allah subhanahu wataala ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah kai mana kyawun ƙarshe Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka azurta mu da jagoranci na ƙwarai Allah subhanahu wataala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon